بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da saduwa a wannan safiya ta ranar talata 4 ga wata 6 ga watan ramadana hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1444 daidai da 28 ga watan 3 shekara ta 2023 a cikin karatun littafin mu na umdatul mar'a wato madogaran mace zamu tashi a gaba ta nawa na biyar Allah ya muku albarka da ba ku fada ba da na rufa littafi da na fita sudub sudub sai Allah kai mu gobe to amma ya nuna cewa duk da ba littafi a hannunku kuna kiyayewa ina ƙara bada shawara ga waɗanda suke da Android phone kuma suke yin WhatsApp a samu ga malam Mika'il nan su yi masa magana ya tura musu PDF din su rinka duba ko da ta waya ne so naga Hansu ya fara duban ludayi akwai buƙatar kuna ganin abin da muke zai taimaka wurin nishadi a karatu din Allah ya taimake mu taken gaban mu na biyar shine anti ni'matun ala ahli baitiki fala tanqalibi ni'matan alaihim anti ke yar uwa musulma ni'matun ala ahli baitiki ke dinnan Allah ya halice ki kin zamto ni'ima ne ga mutanen gidanku fala tanqalibi ni'matan alaihim dan haka fala tanqalibi kada ki juya ki sauya ki koma ni'matan wato azabun kenan kada ki koma wani azaba alaihim ga iyalan gidanku mun ji taken to ku zo mu je mu ji me manzo Allah ke so mu fahimta malam yace ana Aisha ta radiyallahu anha an karbo hadisi daga nana Aisha Allah ya kara yadda a gare ta qalat nana Aisha ta ce ja'atni imra'atun wata mata ta zo mani kun san ana yawan zuwa gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da buƙatu ko ta ce wata mata ta zo min gidana wannan matan da ta zo ma'aha ibnatani tare da ita akwai ƴaƴa mata guda biyu tas'aluni ta zo ne da bukata na rashi kila babu abinci a tare da su sai ta zo ta ji ko akwai abin da za a iya taimaka musu da shi da abinci nana Aisha ta ce ni ma kuma wani ikon Allah falam tajid indi ghaira tamratin wahida sai bata samu komai a wurina ba in banda busasshen dabino guda daya gidan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ke nuna ba duniya ce karshen abin kafafa ba ko ba haka bane inda a ce duniya ne karshen cinyewa wallahi daga aljanna za a rinka saukar da kabaki ana ci a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam daga aljanna za a rinka sauko da abincin gidan shi to amma saboda Allah ya nuna maka ita duniyan nan bata kai ko fufuken sauro ba shi yasa duk wanda ya maida ta uwa sai ya mutu maraya kun fahimce ni duk wanda ya zama dan duniya ragas to wallahi sai ya kare da nadama a rayuwarsa addini shine Allah ka taimake mu nana Aisha ta ce ni kuma wannan dabinon kadai gare ni fa aqaituha sai na dauki wannan dabinon na bata kun ga ya nuna nana Aisha mutumiyar kirki ce ta karshe mafi tsada abin da ta mallaka ce kyauta da shi wannan kuma siffa ce ta muminai ta ce na bata ina bata ita ma din ba ci ta yi ba faqasamatha baina ibnataiha sai ta raba shi gida biyu ta ba ƴaƴanta kun san cewa ita ma dai tana jin yunwa domin uwa ba za ta iya zama da yunwa ƴaƴanta ta zama dauna da koshi ƴaƴanta na jin yunwa uwa ba za ta iya ba har gara kila namiji shi yana iya wannan amma mace zai wahala ta iya zama da koshi ƴaƴanta suna cikin yunwa zai wahala shi yasa in dai ka ga ƴaƴa cikin yunwa to ka kaddara uwarsu ma tana jin yunwa an fahimci wannan ko ta ce da ta bata sai ta ga ta raba shi gida biyu ta ba waɗannan ƴaƴan thumma qamat fa kharajat sai naga ta tashi ta dauki yaran ta fita bayan haka fa dakhala annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya shigo gida ma'ana baya nan haka ya faru fa haddathtuhu sai na bashi labarin wannan abu da ya faru tsakanina da wannan mata fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da ita man yali min hadhihi albanati shay'an ai babu wani mutum wanda yali min hadhihi albanat, wanda zai jagoranci waɗannan ƴaƴa mata shay'an akan wani abu. Kun ga ƴaƴa mata ba a ce maza ba, kun ga darajar mace ko an ga darajar mace da muke ta fada. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wanda zai jagoranci ƴaƴa mata, ma'ana suna ƙarƙashin shi, ko shi ya haife su ko ya dauki dawainiyar su, duk yana iya dauka kamar yadda malamai suke bayani. Ko kai ka haife su ƴaƴanka ne, ko kuma kila ma marayu ne amma mata ne su, sai ka dauke su ka jagorance su, ma'ana cin su da shan su da dawainiyar su. Fa ahsana ilaihinna, ya kyautata musu a zaman shi da su, babu wanda zai haka face kunna lahu sitran minan nari, har sai waɗannan ƴaƴa matan sun zamto shamaki ne tsakanin shi da shiga wuta, sai sun zama mata, sai zama mutum sutura na shiga gidan wuta. Ku kalli hadisin da kyau, ƴaƴa mata Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce. To kaga anan waye girmama mata kamar musulunci, waye kaunace shi kamar su? Babu. Jama'a mun fahimci wannan ko? To wannan hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, Imam Bukhari ya ruwaito shi hadisi na 430384, sannan Imam Muslim ya ruwaito hadisi na 2027. Akwai wani athar da wani malami yake faɗa na wani mutum wanda yake da ban al'ajabi da ban mamaki da ban sha'awa. Mahmud al-Misri yake cewa akwai wani mutum wanda ya zo ƴaƴan da aka haifa masa, ɗayarsa ta farko ta kasance mace ce, da aka haife ta sai ya yi murna ƙwarai da gaske, da iyalinsa ta ɗauki juna biyu, haihuwan na biyu, sai ya fara kwaɗayin a ce me za a haifa mishi namiji, har ya fara addu'a. Ta biyu ma sai ga ta mace. Ta uku mace, sai ya fara dagewa da addu'a, Allah ka bani namiji, in namiji ne zaka ya ce Allah ka bani magaji ko? Ai macen ma magaji ya ce ta alkhairi. Ina fata an fahimci wannan. To daga nan a taƙaice sai da aka haifa masa ƴaƴa shida, dukkansu mata ne. Da aka ɗauki cikin na bakwai ɗin, ya rinka addu'a, matsananciyar addu'a. Wata rana kawai sai ya kwanta bacci, sai Allah ya nuna mishi gashi nan an tada alkiyama, alkiyama ta tashi, kuma Allah ya zo yana sakamako wa mutane. Sai Allah ta'ala ya umarni ya ce a kama shi a kai shi gidan wuta. An kama shi za a shigar da shi kofar gidan wuta, ya ce wallahi sai ga ɗaya daga cikin ƴaƴan shi mata tana tsaye a bakin kofar, ta ce ba dai mahaifinta ba. Haka nan mala'iku suka wuce da shi za su bi ta kofa ta gaba ta biyu, ya ƙara ganin wata yarinya daga cikin ƴaƴansa, ta ce ba dai a shigar da mahaifinta wuta ba. Har sai da aka je kofa na shida adadin ƴaƴan nan, wallahi ƴaƴansa suna cewa ba za a shigar da mahaifinsu gidan wuta ba. An kama kofar na bakwai, ba iyalin tana da ciki na bakwai ba, sai ya farka daga bacci. Yana farka sai ce Allahumma ja'alis sabi'a unsa ya rabbal alamin, ya Allah ta bakwan mamace kawai direct. Waye gaya maka bar na gabas take, har Allah ya yi abu kai shi shigi, ai kana da matsala kenan. An gane ko? Shi haihuwa albarka ne. To daga cikin kuma albarkan, kai malamai suka ce duk wanda ya ga haifi ɗiya mace, to wallahi ya kwana da sani arziki ya zo mishi, saboda ita tana tafiya da arziki ne. Ɗiya mace tana tafiya da arziki ne, duk in ka ga dausayi na arziki to akwai mace a wurin, musamman mace ta gari musulma. To don haka wannan hadisi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanar da mu, a cikinsa za mu fahimci kwaɗayin na Aisha radiyallahu anha akan sadaka, tana da sanyin sadaka. Don haka ya dace matan musulmi su koyi da ita, saboda gashi abinda ta mallaka ɗan kaɗan ne a gidanta, ba abinci, amma duk da haka dabino ɗaya take da shi, kuma haka ta fito da shi ta bayar da shi. Kaga wannan ba ƙaramin imani ba ne zai sa ɗan adam yi wannan. Sannan a cikin hadisi mun fahimci falalan abinda ya shafi kyautata ma ƴaƴa mata da yin haƙuri a kansu, domin ɗawainiyarsu ba ɗaya ke da na ɗa namiji ba. Daga cikin hikiman da ya sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kenan, a duk wanda ya kyautata musu da wani abu to za su zamta kariya daga wuta. Saboda yanzu ko kaya za ka yi musu, namiji da inda ka sa mai takalmi, ka jefa mai wani yadi na ɗan 700 ko 800, aka yi mai ƴan maballai ko ba maballin ma, ka yi shi sangami haka nan a tsaye, ka sa mai hula, sai ka ga ya fita cas, sai ka kora shi waje, ko da wanka da soja yi kuwa. To amma ka yi sakai mamace haka, ina ai ba zai yiwu ba.
sai ka hada da mai mai kyau da mene da dinki mai kyau ko da abin da ya shafi dan kunni da abin hannu da kaza sannan kaga kamalarta ya fito to kaga idan kila 7000 zai ishi namiji mace sai kai tunanin abin da yake 15 kenan zuwa sama to kaga wannan dawainiya ce ko shakka babu amma kuma ba damuwa bane saboda Allah ya siya don haka kada maza su zamto masu raki wurin yi mamata dawainiya wani zaka ji yana cewa muna ta tayi ko godiya ba sa yi ai Allah ne zai gode ma gashi za kai ka aljanna gashi Allah zai kai ka aljanna an gama godewa ai ko ba haka bane sannan su kuma mata su zamto masu hakuri da wadatan zuci abinda mazajen su ba za su iya ba karki rinka kawo mishi maganganun kawata yanzu kaza kawankin nan ba mijinta ba dai yake da mijinki ba ko ba haka bane ba kuma lallai ne mijinta da halal yake ciyar da ita ba shi ko mijinki halal yake so ya ciyar da ke to kin ga kin fita matsayi ma kenan wurin Allah wanda ya rayu akan haram ai ba abun burgewa bane shi Allah ta'ala ce wala tujibuka amwaluhum wala auladuhum kada ƴaƴan su da dukiyar su ya rinka burge ka dan ba dan Allah suke ba wanda yake don Allah ne shi yafi a kariya da koko da kunu ba suga a gida a bauta ma Allah shi yafi alkhairi fiye da ayi aswaki ayi brush da naman kaza na haram saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa duk tsokan da aka gina ta da haram wuta ne ya dace da ita wuta ne ya dace da ita cin haram na sa ba karban addu'a to dan haka dai a takeice mun ga falalan kyautata ma ƴaƴa mata da yin hakuri game da al'amuran su sannan kuma duk wanda ya aikata wannan kyautatawan gare su wannan kyautatawan yana ma'anan kaman kana kare kanka ne daga azaban wuta sannan mun fahimci tausayin da mahaifiya take da shi akan ƴaƴanta kanana an gane ko ta yanda gashi an raba musu ana bata dabinan maimakon ta raba uku ita ma ta ci daya sai ta raba biyu kawai ta mika musu ta tashi ta kwashi ƴaƴanta ta tafi za ta je neman wani abin da za ta kara musu da shi haka iyaye mata suke suna tausayi kwarai da gaske akwai malamin mu a Kaduna da iyalinsa ta taba haihuwan ƴaƴa biyu ta gwaye ne tana haihuwan su gaba ɗaya sai ta shiga kaman koma bata ma san inda take ba yaran nan an sa su a gilashi ko a cikin wani abu a gefe wallahi bata san inda take ba ko motsi ba ta yi amma idan ɗaya daga cikin su yi kuka sai aga ta haka da hannunta tana kokarin a biko mata shi zuwa kirjinta ta shayar da shi bata fa san inda take ba amma haka take yi kaga wannan ba karamin rahama bane da ya kamata dan adam shi kuma ya kyautata ma iyayensa musamman mata an tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam wane ne fi cancanta da kyautatawa na aka ce mahaifiyarka aka ce sai wane ce mahaifiyarka sai wane ce mahaifiyarka duk wahalar da zakai kai na dan namiji ka ce da wainiyan suna na sai rago ne kaza zafin nakuda daya wani aka yi mai sai ya haukace wallahi wani sai ya bukwalta kila ya fara sambatu saboda Allah ya mamata halittar da suke iya jurewa da laulayi ne yasa ake ganin haka shi namiji bai jure ma laulayi in kuma ƙarya ne ai gasan dafa tuwo a gani a sa shi ya dafa tuwo talge ya kona bayan hannunsa sau daya zaka je na ba ku da hankali rike abinki daya kenan na biyu ballance na daukan ciki wata 6 7 8 tara har fiye da haka danka ne fa kai ka haife shi ta miko maka ka rike kin kana sha'awa kana kallon shi kana jin son shi a ranka bayan minti biyar zaka ce karbi danki wai danta har ko ba ku ke cewa ba ko ya iyu ka ce zo ki dauke yaron ki zo ki dauke yaron nan ita fa aka ta jure wata 9 a cikin cikin ta fa ba amma ka fadanta da tana iya ajewa ta huta to ka ko ga wanda Allah ya sa mata wannan ta cancanci dan adam ya kyautata mata wanda kuma na suka rasu Allah ya gafarta musu kuma su bi da kyautatawa a takaice daga cikin fa'ida wannan hadisi malamai suka ce inda aka kebance mata da wannan falala na hubo da rauni da suke da shi na halitta mata suna da raunin da ɗan namiji bai da shi yanzu yaro ya fita yawo aka yi ta neman shi ba a gan shi ba baka iyaka ka ji haushin bai kwana gida ba ko ya ji haɗu da wasu mai abu munan abokai hankalinka ya ɓaci amma idan mace ce kai ma ba za ka iya bacci ba a rana ko ba haka ba ne yaro kan yi wani girma kana iya kora shi kace je ka kwanta da su wani amma mace ba kai saka kore ta daga wajen gida kace ta je wai makwabta ta kwana ba sai dai baka san ciwon kanka ba ko ba haka ba ne to wannan kun ga saboda raunin su Allah ya sa wannan ya kasance da kuma rashin iya tsayuwan su da kansu mace ba ta iya tsayuwa da kanta sai an taimake ta duk inda za a je a dawo mace na bukatar taimako don haka nan sai aka sakankawa duk wanda ya taimake ta tsaya mata da cewa za a kare shi daga gidan wuta karshen ku abinda duk mumini yake nema kenan sannan a cikin mun fahimci kyautata ma yaya mata ya shafi ciyar da su da tufatar da su da kuma yi musu ladabi na addini su taso da tarbiya sannan a karantar da su a rinka musu wa'azi cikin hikima saboda idan mace ta shiryu al'umma ta gyaru amma an kaga mace ɗaya fandarariya to ko ka sani ko baka sani ba ko dan da tabbatar a karkashin ta galibi namiji shi yana iya laifin da shi kadai ta kan shafa kaje an ce matsalan shi shaye shaye ko ba haka bane ko in ya dan ga abun mutane ya dauka duk shine da yake laifin shi kadai amma mace in kaga wanda ta fita hanya to sai kaga ta ja wasu sun tafi tare ba ta tafiya ita kadai kesa malamai suka ce ko mace ka gani a gidan wutaran alkiyama so da yawa sai kaga ta jawo mutane hudu ko ɗaya daga cikin hudun nan ko ka ganta tare da iyayenta ko ka ganta tare da mijinta ko ka ganta tare da wanta ko kaninta amma zai wahala ta tafi ta kadai saboda su ne waɗanda turakun da suke daukanta idan aka samu kukucewarta to sai ta tafi da su duka su suka yi sakaci ko kuma sanda take matakin ɗaya daga cikin su iyaye sun yi sakaci ko iyaye sun yi kokari ta koma hannun miji miji ya sakaci Allah ya tsare mu to wannan malamai sun kawo shi a matsayin fa'ida a ƙarshen hadisin sannan a cikin hadisin kuma mun fahimci umarnin da musulunci ya akan ayi hakuri wurin yin tarbiyyar yaya mata wanda wannan yana nuni akan jarabawa da ake samu ga wanda Allah ya azurta shi da yaya mata din dawainiyar sa zata yawaita fiye da na wanda ba yaya mata ya haifa ba domin kulawansu ya fi wahala fiye da na ɗa namiji haka ne ko kulawansu ya fi wahala fiye da na asalin ɗa namiji sannan daga ciki za mu fahimci cewa akwai falala da Allah madaukin sarki ya bayar ga wanda mutum ke samu na lada wanda ya raini ‘ya’ya mata tun daga uba da uwa gaba ɗaya da ma wanda ba su ba matuƙar ya raini wani maraya dan a hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yi wanda ya jagoranci ‘ya’ya matan nan kun fahimci maganan bai ce mahaifi ko mahaifiya ba a’a ko marainiya kika ɗauko in dai mace ce kika riƙe ta ta girma kika aurar da ita to kin sallame ta kin gama kin ci wannan hadisin an ci wannan bananzan tare da ki jama'a ina fata muna fahimta to wannan ya shafi mahaifi ko mahaifiya ko wanda ke daukan yake kula da marayu in dai akwai mata a cikin waɗannan wannan marayu din a hadisin mun ga nuni da falalan abin da ya shafi haihuwar yaya mata wasu mazajen zaka ga har suna matan su barazana da saki idan suna haihuwar yaya mata ni na san wanda wannan matsalar ta faru da shi sai da yace ma matan shi yayin rantsuwa da Allah idan cikin da take dauke da shi ya zanto mace ce wallahi ya sake ta ma sani kaga wannan jahiliya ne kirikin rashin sanin waye Allah ne ko to an dare Allah ya taimaka sai ta haifi da namiji kuma kaga ya ji kunya kuskure ne bai dace ba kuskure ne kwarai da gaske to saboda haka kada haifa maka yaya mata ka ji kamar akwai na kasa tare da kai wallahi ba na kasa ko daya sannan kuma mace wanda ba ta haihuwar yaya maza ba irga ta cikin wai na kasa take da shi ba na kasa ba dan mace tana haihuwar yaya mata baya nuna na kasa ko kadan kuma ba a irin muzanta ta da wannan abun ko kadan ba a muzanta mace da wannan dan haka waɗannan sune darussa kusan guda 8 ko 9 da zamu samu a karkashin wannan hadisi sai mu takaita anan insha Allahu ta'ala sai Allah ya kai mu gobe sai mu dora daga inda muka tsaya akwai aboki na kuma dan uwa amini na da ya tattaki yazo tun daga jihar Kaduna domin ya kawo min ziyara jiya mun je tafsirin maza da shi yau kuma muna tare da shi a wurin tafsirin mata akwai bukatun yi muku sallama ku baye muku fatan alkhairi sannan ku kuma ku yi masa addu'a da shi da iyalinsa gaba ɗayansu suka taho har da ɗayan aminin mu aboki da muke tare su ma ku yi musu fatan addu'a da fata Allah ya saka musu da alkhairi kuma ya maida su gidajensu lafiya saboda gaskiyar magana sun ba da gudunmuwa mai yawa wurin samun daman in zo in yi tafsiri a Gombe na farko sun ba da goyon baya ba su ki ba inda sun ki wallahi da zai wahala in iya zuwa garin nan sannan na biyu sun ba da gudunmuwa wurin shiga da fice na ayyukan da muke yi na marayu da sauransu su suka rike suke yi a can inda a ce shi ma wannan zai samu matsala gaskiya da ba zan iya zuwa garin Gombe in yi karatu da ku ba to amma duk wahalan da ake a can da fadi tashi da lokacin su da dukiyar su su suka rike har na samu sukunin da zan iya zuwa in zauna da ku dan uwa mallam Ibrahim Shehu Giwa shine wato shugaban makarantar Shehu Giwa Academy sannan shine sakataren agaji na Izala na jahar Kaduna gaba daya Izala suna karkashin sa ta fannin sakatare na agaji sannan kuma shine mai bada shawara na musamman ga shugaban hukumar Alhazai na jahar Kaduna baki daya dan haka idan kuna so ku ga daya daga cikin aminai na aban kasa to gashi a dama na wanda yau da zan mutu kila a rasa wanda zai mun wanka to kun ga wanda zai wanke ni na yadda da haka saboda haka amintan da ke tsakani na da shi gaskiya ya wuce abokantaka da a ce jini bai hada mutum ba yana zama dan uwan wani to da na ce muku wannan dan uwana ne saboda haka ina masa fasan alkhairi kuma inda yake nuna min kauna da biyayya ban taba ganin amini na da ke kaunata kuma yake min biyayya gaskiya kaman shi ba da dadi ba dadi muna tare ko ban taba samun mai mun uzuri a rayuwa irin sa ba Allah ya sa kuma kar ya gaji dani ku ce amin yawa dan ya gaji dani an samu matsala Mallam Ibrahim Shehu Giwa zan bashi dama yayi muku fatan alkhairi yan kalmomi sai dai kafin in rufe yana tsananin son mahaifiyarsa fiye da kuke tsammani yana kaunan mahaifin shi fiye da kuke tsammani amma dukkan su yanzu suna kabari to dan haka muna tawassuli da wannan Ramadana dake bakin mu da wannan majalisi da wannan littafi da muke karantawa Allah kai musu rahama Allah ka sa ya zanto sadaka jariya ce gare su duk shi kuma Allah ya shirya masa zuriya ya kuma ba sa zuriya ta gari Mallam Ibrahim gare ka
a'udhu billahi bismillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullah
wa alaikum assalam wa rahmatullah
to kada ku ji mallam ya ce yanzu in yi sallama ku tunanin ni ma irin mallam ne
irin na ne mallam
muna ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya ba mu agarai da lokaci har muke sauraron wannan tafsiri lallai ba karamin kamu kuka yi ba dan da a ce ƙuri'a za a buga mallam ya zauna a Kaduna ko ya taho Gombe da ina mai tabbatar muku ba za ku iya kwato mallam ba akwai ƴan uwa mata dubban dubata a jihar Kaduna da kaman wato sun ba karamin kuka suka yi ba saboda kewan mallam da suka yi da rashin kwankwada daga bai wanda Allah ya bashi amma ku gashi Allah ya kawo muku shi amma ban yi mamaki ba saboda mallam inda za a tambaye shi wanne ne gidan shi na biyu ko da za a mai indijin na biyu da na Gombe za a mai bayan na jihar Kaduna muna addu'a Allah ya ci gaba da tsare mana mallam Allah shi ma mahaifiyar shi Allah ya gafarta mata Allah ya duba zuri'an shi ya mai iyalin shi albarka Allah kuma ya tara mu duka aljanna firdausi wato na san duk wanda ke zuwa majalisin nan ba karamin amfana yake yi da shi ba dan haka don Allah mu tashi daga duniyan saurari mu koma duniyan aiki wato ana samun tabarbarewar tarbiya yanzu musamman a ƴaƴa mata da ke tasowa da samari da ke tasowa kuma laifin babba ya ta'allaka ne ga mu iyaye mata dan haka sai mun ƙara zage damtsi mun yi aiki da abubuwan da mallam ke koyar da mu Allah ya tara mu aljanna baki daya da wannan takaitattun kalmomi nake cewa Allah ubangiji ya amsa dukkan ibadunmu ya sada mu aljanna firdausi assalamu alaikum wa rahmatullahi
wa alaikum assalam tilla mun gode Allah ya mai da shi gida lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Assalamu alaikum. Sannan dangane da littafin da mallam yake karantarwa insha Allah zuwa yamma za a iya samu abun Amira insha Allah wato kofin sa insha Allah.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Prof.
Da rike. Wannan.
Ah to ban yanda ba.
To da rike. Da rike. Da rike.